نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايحك أشيد الأمو لا قراتين بي بيها دمكي والقرآن من جرما أولا وتامي البرخة من رمضان أيو بقي قوتا ترى في قرى تدور الأيهود 43 لهجرة من ذو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذا مكة ذو مدينة وان دي 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 دران التفس زواتهم هؤشي قرى تدوب بير 20 دبيرة يمر عن النبي عيسى عليه السلام زام تاشي أتسير منا سورة هود أكام آياتا تريد 20 ذو أترشان سورة آياتا تريد 20 لأخر kuma da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurara karatun bakin su malamin da ni ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. معنى رونا آية أتبعيشي ألا يتشي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل أبني في قوة للابان دمك لا برتامك شيء للا باران من ذنين يا خي منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملايين تغريكا ما نثبت به فؤادا ملا بعض أن الله باري غريكا دم تبتت تزوج يركا أكان غتيا دك أرقفتك أكان أبن دكي نكرا زواغ الله الله يتيق بشوا وجاء أكا في هذه الحق كما تكيون ونا سورة labarai na gaskiya sun zo maka wanda suke dai karfafa ka kamar yadda Allah yake ana bashi labarin domin karfafa ka kuma wa mau'izatun wa azida gargadi ga kafirai ya zo maka cikin wannan wato sura wa dhikra lil mu'minin haka an ambaci abubuwa na tunatarwa da ke amfanar bayan Allah mu'minai cikin wannan sura ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana hikimar da ta sa yake labarta wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labaran manzannin da suka gabace shi yake sanar da mu cewar hikimar ita ce a ƙarfafa zuciyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta samu nutsuwa da ƙwarin gwiwa dan saiwa da abin da aka aiko shi na isar da saƙon annabta da kuma saƙon Allah da wasu ainihin dasa masa nutsuwa ta zuciya game da abin da ya shafi gaskiyar da wannan aya da wannan sura kai take ɗauke da shi saboda waɗannan bayanai da suka zo na labaran annabawa cikin wannan sura da ma watata sun ƙara manzo sallallahu alaihi wa sallama ƙarfin zuciya sannan sun tafiyar masa da raurawa ta zuciya akan abin da aka aiko shi da shi na saƙon annabta sannan wannan sura ta alƙur'ani suratul hud banda sauran surori ta yi wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayanan abubuwan da zai yi wa'azi da su ga kafirai da kuma tunatar da bayin Allah mu'minai malam imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama a daidai gabar da Allah yake cewa wa ja'aka fi hadhihi al-haqq yake cewa a wannan gabar da Allah yake cewa a ita wannan sura bayanai na labarin annabawa na gaskiya sun zo wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jama'a imam al-qurtubi ce nan martabawa ce Allah ya yi wa wannan sura da nuna girman al'amarinta cewar duk da sauran surorin al-qur'ani kowace bayani take na gaskiya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma tana labarta masa labaruka na annabawa da manzanni a surori daban-daban da wannan sura amma sai a ita aka ce an zo masa da bayani na gaskiya an yake cewa wannan dan ajamu cewar wannan surar sura ce ta musamman bayan dukkan surorin alqur'ani suna dauke da bayani na gaskiya to wannan sura an dada jinjina mata na bayanin gaskiya da take da shi wannan fito da girman wannan sura ne da kuma girman da take da shi sannan an zo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bayanai na wa'azi cikin wannan sura da bayanai na tunatarwa cikin wannan sura da Allah ya ce wa dhikra lil mu'minin abin nufi bayan Allah mu'minai a cikin wannan sura za su samu abubuwan da in suna tuna su na abubuwan da ya faru da waɗanda aka halakar cikin wato al'umman da suka gabata sakamakon sun saba wa Allah da manzannin da aka aiko musu to wannan zai sa su tuba su koma zuwa ga Allah su yi abin da za su samu wato ainihin tsira duniya da lahira a sakamakon abin da suka ji na labaran annabawan da suka gabata da mutanensu da yadda Allah ya halakar da waɗanda suka saba annabawan da kuma yadda ya tsirkar da bayansa mu'minai tare da annabawan da aka aiko musu hakan zai sa mu'mini na ƙwarai ya ɗauki izina ya samu wato ainihin gargaɗi ta dalilin haka tunda dama su ne idan sun ji gargaɗi suke ɗauka su mu'mini wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini wannan aya abin take koyar da mu malamai suke cewa tunda mana bayani na amfanin labarukan alqur'ani abu na farko tabbatar da zuciyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da labaran da ake ba shi annabi kaza ga abin da ya fuskanta da al'ummar ga yadda ƙarshen lamarin ya kasance annabi kaza ga yadda ya fuskanta da jama'a ga yadda ƙarshen al'amarin ya kasance saboda haka to kai ma da kake fuskantar tarjiya daga cikin al'ummarka ba kai ne farau ba. In kai hakuri kamar yadda wanda suka gabata suke hakuri za ka kai ga nasara. Ana nan Ubangiji zai nuna maka ƙarshen waɗanda suka saba maka suke ja da su, kamar yadda ya nuna annaba da manzanni suka gabata ƙarshen waɗanda suka ja da su. To wannan zai ba shi ƙarfin gwiwa, zai ƙara masa wato dagiya da kuma nutsuwa ta zuciya. Cewa wannan abin an gaya musu dama za su faru, ya ma ga irin abin da ya faru da wasu kafin ka. To wannan daga cikin amfanin labarin da aka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su, mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amfanin labarin da aka bayar ga Annabi mu ma iba musu, kuma Qur'ani jaddada faɗa mana su. To ana samar mana da wa'azi, ana samar mana da damar da zamu ɗauki izina, saboda wannan abin da muka ji na waɗanda suka bi Allah na tseratar da su, mu ma za mu yi ƙoƙarin mu yi don mu jira. Wannan abin da muka ji na waɗanda aka halaka saboda sun saba wa Allah da manzanni, za mu kauce masa, ba za mu faɗa cikin abin da suka faɗa ba. To wannan yana daga cikin amfanin ba da labaran annabawan da suka gabata. Sannan bayan haka akwai tabbatarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzancinsa, saboda su labaran da yake bayarwa mun faɗi cewar dama madogararsu, maƙwaƙwararsu daga Allah, wahayi ake masa. Idan ba dan wahayi ba, ya aka yi san abin da aka yi a wancan lokaci? Waye ya zo ya faɗa masa? Yana ina san da aka yi ba, amma haife shi ba a yi kuma iyayensa ba a lokaci. To da ku zona suke tabbatar da annabtakar Annabi Muhammad da manzancinsa, da har ya iya ba da wannan labaran na abin da suka wakana. To wannan ina daga cikin amfanin ba da labaruka da Allah subhanahu wata'ala yake na waɗanda suka gabata Annabi Muhammad a cikin Alƙur'ani. Bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da cewa wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun. Ma'anar wannan aya a takaice da aka ce wa manzo wa qul lil ladina la yu'minun, aka ce ya kai manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ce da waɗanda ba sa ba da gaskiya da Allah ba sa ɗayanta shi da bauta, i'malu ala makanatikum, ku ci gaba da yin aiki a bisa hanyar da kuke tafiyar da al'amuran, a bisa mafuskantar da kuka fuskantar da kanku gare su wajen bijirewa gaskiya da hana wasu ma su zo su bi gaskiyar. Inna amilun, mu ma kuma masu yin aiki ne a kan tsarin da muke yi, za mu ci gaba da abin da mu ma muke yi na kira zuwa ga Allah da bayyana gaskiya da tabbata a kanta da kiran wasu zuwa gare ta da haƙuri a kan wato isar da saƙo. Wannan gaba ko wannan aya da ku faɗa mana wannan bayani a taƙaice, malamai suke cewa ma'anarta ta salo mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma umarni ya yi wa manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya isarwa da kafirai saƙon jan kunnan da kuma bayani a kan narkonsa, cewar su tabbata a kan abin da suke kai na bijirewa gaskiya da hana wasu masu karɓi gaskiyar da hana masu faɗa gaskiyar suke su faɗi gaskiyar. Su ci gaba a haka, kowa ya tsaya a matsayinsa, su ci gaba, manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya ci gaba da yin kiransa zuwa ga Allah, da wayar da kan waɗanda ba su waye ba, da haƙuri a kan yin kiran, za a ga ƙarshen al'amarin kowa daga cikinsu. Ki ci gaba da nasa tsarin da ba irin nasa ba, ci gaba da nasa tsarin da ba irin nasa ba, ma'ana an kai wata matsaya da tunda ba za ka yi nawa ba, kamar yadda ba zan yi naka ba, to kowa ya tsaya da nasa. irin abin da Allah ya ce lakum dinukum waliyadin, kuna da addinin ku ina da nawa, ba zan bauta abin da kuke bauta ba, kuma yadda kuma kuka dauka cewa ba za ku bauta abin da kuke bauta ba, ni ba mai bautar abin da kuke bauta ba ne, kamar da kuke jin kuma ba masu bautar abin da kuke bauta ba. To kowa ya tsaya a matsayinsa, kuna da addinin ku ina da addini. To shine abin da Allah subhanahu wataala yake fadawa manzo, ya fadawa kafirai a wannan aya. Saboda haka za a ga waye karshen al'amarinsa halaka ta biyu, kuma waye karshen al'amarinsa riba da rabauta ta biyu. Saboda haka a wannan aya yanayinta kamar yanayin fadin Allah subhanahu wataala, ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كذاب كاذب انغانيكو cikin da ita wannan sura da muke magana akan ta, suratul hud aya wato aninta 93 Allah yake faɗa cewa cikin annaban da suka gabata, laji annabi Shu'aib shi ma ya faɗa wa al'ummarsa, an sa shi ya faɗa musu, wa ya qawmi imalu ala makanatikum inni ani, ku al'umma ta ku ci gaba da aikata abin da kuke kai tunda kun ki bina, kamar da kuka sani ma ba zan bi ku ba. To kowa ina ku, an sai wannan gargar, sawfa ta'lamuna man yatihi adabu yukhzi, da sannan za ku san waye azabar da za ta wulakanta shi ta tozarta shi za ta zo ta same shi, ni ko ku, wa man huwa kadhib, kuma za ku san waye makareci tsakanin dinin. To irin sa ne anan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake faɗa ba, cewa ya isarwa da al'ummarsa wannan saƙon. Kenan wannan saƙon ba annabi Muhammad kawai ba ne ya faɗa wa al'ummarsa, annabawan da suka gabace shi ma haka take faruwa. Kaga dai tsarin magana fitowar karfafa da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta fito, a gaya masa a wannan abu ba shi ne faruwa ba, wasu ma sun tsinci kansu a cikin haka. Sai abin da wannan aya take koyar, wannan aya tana sanar da mu cewar Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa muminai umarni da su cigaba da riko da abin da suke kai na gaskiya, su kuma bar abin da kafirai suka kafe a kai na bibiyar bata da tabbata a sama. Saboda haka in batacce ya bata ya kafe a kan bata, to ina da kai shiryayye a kan shiryan, ake cewa ku tabbata kan shiryan ku, su ma tabbata a kan batarsu, akwai ranar ƙin lillanci. To shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a wannan aya. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya ci gaba da cewa wantaziru inna muntazirun, cikon bayanin da za ka gaya wa kafirai ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ma'anar wannan aya a taƙaice, wantaziru ce ne da su ku jira ganin sakamakonmu, inna muntazirun mu ma muna nan muna jiran ganin naku sakamakon. Tunda an ce kowa ya tabbata akan abin da yake kai, to ai akwai sakayya, akwai ƙarshe, to ku jira zuwa ƙarshen ku, ku jira zuwa ƙarshen mu, maga wata ta wani sakamako ƙarshen ku ya ƙare da shi, ku ga wani sakamako ƙarshen mu ya ƙare da shi. Dama ai ƙarshe shi ne abin da aka, ba haushe ma ce ba farkon ba, ƙarshen, an gane ko? Innama al'amalu bil khawatim, ana la'akari da ayyuka ne da mai aka ƙare, sun ƙare da nagarta ko sun fara da kyau sun ƙare da rashin kyau, koko sun fara da nagarta sun ƙare da nagarta, an gane, koko sun fara da rashin kyau amma kuma sun ƙare da nagarta, a nan dai ake tantance ko. To da ku ku jira ganin sakamakon mu ma muna nan muna jiran ganin naku sakamakon. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, malamai suke cewa dukkan wasu masu addini a duniya suna jiran sakamakon wanda suke wa addinin da zai ba su a ƙarshen nan. Musulmi da suke bautar Allah suna faɗa akwai ranar da Allah zai saka musu da aljanna, akwai ranar da zai saka musu da sakamako mai kyau, za su shiga cikin ni'imar da ba za ta yanke ba. Ko haka in ka koma gurin Allah, waɗanda su ma suka rike wani addinin da ba na musulunci ba, cewa suke ai su ne ma idan sun mutu za su ga da kyau. Su suna ganin ma idan an yi lahira su ne a kan gaba, su ne a cikin walwala, musulman su ne ma ba a cikin walwala. Ina jin na taɓa faɗa a wannan tafsirin namu, akwai wani arne ana cewa da shi biyodin, mun yi koyon gyaran janareto da shi lokacin na ɗan sakandare, idan an yi hutun makaranta ba wani yana tura mu koyon sana'a. To inda muke koyon sana'a a nan wajen bata GBO, inda za a ke sauke shinkafa a gurin da sauransu, to mu muna kusa da gurin a nan shagon kanakancin da yake. Biyo dai yana daga cikin ananan wajen wannan aiki na ku. Ni ne ƙarshen yaro a gurin, wanda na zama ƙarshen kawowa mai koyon sana'a. Saboda haka idan an kwance inji zan zo in zauna ga yadda ake kwance, za a bani in wanwanke duk da tun da ke ciki in ajiye shi, in an zo ana haɗa suna kallon yadda ake haɗawa. To su biyo din sun kai su iya haɗawa da wani Yakubu, Allah ya masa rasuwa shi Yakubu, Allah ya ji ɗansu da rama. To biyo din kirista saboda shi gurin koyon sana'a tamu akwai musulmai akwai Allah haɗin gwiwa ne, abota ta koyon aiki a filin ta haɗa haɗe shi ne wani biyo din, saboda haka ƙaninsa ne ya saka a gurin koyon sana'a. Ni kuma musulmi da irin su Yakubu, musulman da suke cikin gurin su ne su ma suke zuwa da nasu ake koyon. To biyo din yana kirista yakan dage ya nemi kuɗi ya yi aiki tukuru, ya tara kuɗi ya tattala. Aka ce biyo ɗin ka ci kuɗi, me za ka yi da su suke tara? Ce a so yake zai mai arziki, saboda in an tashi tashin alƙiyama ma ya tashi da arziki, in ba haka ba zai tashi ta iska ne a ciki. An gane ku, kaga kuma suna jin cewa idan an tashi ƙiyama za su ga da kyau, suna sa ran su zama masu arziki da walwala, tunanin su yana ba su. To shi ne a nan ake faɗa mana cewa to mu musulmi mu gaya wa duk wani arni da ya kafe ya ƙi bin musulunci, ya ƙi yarda da saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam, to ya ce wa zai jiran abin da zai same mu na sakamako. Mu ma muna nan muna jiran nasu sakamako, a tafi a haka kowa zai ga amsa. To a wannan aya wasu malamai suke cewa idan aka ce wantazir, abin nufi ku jira irin alƙawarce-alƙawarcen da alƙawarrukan da shaiɗan yake muku, don shaiɗan ne yake gaya musu cewa ya je cece su, ya ba da jininsa saboda su, waye-waye-waye-waye-waye da ma wasu. To kowa da yake cewa wannan abin da zai cece shi zai cece shi, to ku jira alƙawarce-alƙawarcen da shaiɗan yi muku ta hannun shaiɗanin da kuke zuwa a matsayinsu suke muku wa'azin kuna wato arnanci. Mu ma muna nan muna jiran namu alƙawarin da Ubangijinmu ya mana, za a ga waye Ubangijinsa zai cika alƙawari, waye abin bautarsa zai cika masa alƙawari. To shi ne wantaziru illa muntaziru. Sai abin da wannan aya take koyarwa, wannan aya tana sanar da mu cewa duk wani mai aiki sannan an kan zaga jiran sakamakon aikinsa yake, duk wani mai aiki jiran sakamakon aikinsa yake. Aya tana gaya mana, tana sanar da mu wannan, za ka sanar da wannan ya yarda shi kanikanci zai idan ya zo ya koya ya iya ya ƙware, ya zo ya buɗe shago jira yake, in ka kawo ya gyara ma ka ɗauki ladan
aikin da ya maka ka bashi sakamakon sa ya fito. Za ka ga ci gaba da sana'a, sana'a tana biya, ana ganin amsa. Kafin canji ya zaɓe ya koya ya iya ya kware, da ka zo kana magana cewar eh farata suke so a ɗa maka auren ƴarka ne ta su. Ka kawo ya aka kira aiki ya yi, aka sa hannu aka lalata kuɗi aka miƙa musu. Za ka ga ci gaba da aiki, ina ganin sakamako. Ma'ana aya tana gaya mana duk wani mai aiki za ka tattara yana jiran sakamako da amsar wannan aikin. To haka ma masu bautar Allah suna jiran sakai yadda Allah yake zai wanda suka bauta masa. Masu bautar shaitan suna nan suna jiran alƙawarin da shaitan ya musu za ka tattara. To wannan shine sakon da aya take gaya mana. Saboda haka mutum ya yi aiki na ƙwarai ya nufi Allah zai ga amsa mai kyau da sakamako mai kyau. Ya kiyaye iya wa shaitan da ƴan barannansa kada ya iya rasa amsa da wato ainihin yake sa ran da ya samu ko kuma ya samu amsa da ba ta yi mata ce ba. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan sura da cewa walillahi ghaibu samawati wal ardh wa ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayh wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya ce walillahi ghaibu samawati wal ardh, abin nufi sanin abin da ya koyu a sammai da ƙasa na Allah ne kaɗai. Abu ne da Allah ya keɓanta da shi, sanin duk abin da ya koyu a sama da ƙasa. Duk abin da ya koyu ga bayi ba su iya saninsa ba, a cikin sammai ko a ƙasa Allah ya keɓanta da sanin wannan abin da ba su sani ba. Lillahi wa lillahi ghaibu samawati wal ardh wa ilayhi yurja'u al-amru kullu, kuma gabaki ɗayan al'amari na bayi duka da halittu ga Allah ake mai da shi ranar alkiyam. Duk in an yi rayuwar da nan duniya an gama kakaf, to za a tarkata a haɗu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kaɗai yake da wannan tattara bayi a zo a taru a gabansa don yin hukunci akan abin da kowa yake, ba mai iya bayi hukunci sai Allah. To da aka ya kai wannan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah yake bayan ya faɗi wannan bayani fa abud, to ka bauta masa. Haka duk wani bawa da ya ji wannan saƙo na cewar Allah ne kadai yake banta da sanin abin da ya koyi cikin sammai da ƙasa, gare shi ake mai da al'amuran kowa ranar alƙiyama, to ya bauta wa Allah. Dan me wannan sifar shi ya cancanta a bauta wa? Wa tawakkal alaihi, kuma ka dogara da shi shi kadai. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, ubangijinka ba rakkananne ba ne game da dukkanin abin da kuke aikatawa na alkhairi ko sharri, zai wa kowa sakayya a kan abin da. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana tare da mu cewa shi kaɗai shi ne wanda yake ɓanta da sanin duk abin da ya koyi cikin sammai da ƙasa, babu wani wanda yake tarayya da shi a kan haka. Ɗayan ta Allah da sanin gaibu, da kuma ji a rai cewar ba wani wanda yake tarayya da Allah a wannan abu. Wannan shi ne saƙon farko da wannan aya take sanar da mu, kuma take sanar da mu cewa al'amuran bayi gabaki ɗaya kakaf, tun daga farkon farawa bayi har zuwa ƙarshen a rayuwar da za su yi a wannan duniya, idan duk sun yi sun gama za a karkata su a ranar koma zuwa ga Allah su haɗu a gaban Ubangiji. Allah ne kaɗai yake da wannan damar ta tattara bayi ya haɗa su a gaban sa. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa duk bawan da ya dogara ga Allah, to Allah zai fitar masa. duk wanda ya mai da al'amarin sa ga Allah, Allah zai karɓe shi ya biya masa bukatunsa. Saboda haka da aka ce wa tawakkal alai, ka dogara da shi, ma'ana shine wanda aka dogara da shi ba a tafe, ka dogara da shi. Saboda haka Allah zai saka wa wanda ya kyautata da kyautatawa, kamar da zai saka wanda ya munana da mummunan sakamako. Wannan aya tana sanar da mu abubuwa kamar haka. Ilimin sanin abin da ya koyu Allah ne yake banta da shi. Wani ya zo yana cewa ga wani bawa daga cikin bayi ya san gaibu, to ya jahilci Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala da yake banta da sanin komai, idan ya so bayyanar da mu'jizar wani annabi daga cikin annabawa, to yana sanar da shi wani abin da al'umma ba su sani ba ta hanyar wahayi. A lokacin Ubangiji ya so wannan abin ke fita daga cikin abubuwan da ya kaɗaita da sani, to sai a sanar da mu, sai a yi masa wahayi. Saboda waɗannan abubuwan ba mai iya sanar su sai Allah. To amma ga shi Ubangiji ya turo ɗan saƙonsa mala'ika Jibrilu ya faɗa mu, wannan zai sa a fahimci eh wannan gaske ne abin da yake faɗa Allah ne ya aiko shi. Saboda ga wasu abubuwa da Allah ne yake ɓace da sanin su, an sanar da shi. Irin yadda manzo yake faɗa mana labarin Musa, annabawan da suka gabata, baya nan aka yi annabi Nuhu, baya nan aka yi annabi Musa, baya nan aka yi annabi Shu'aibu, baya nan abin duk da ya faru sai faru. Amma saboda a sanar da mu saƙonsa na annabtaka gaskiya ne, zaman towarsa manzo gaske ne daga Allah ne, sai aka sanar da shi waɗancan abubuwan da bai san su ba Allah ne ya san su, don zaman masa mu'jiza, gagara koyo a gaskata shi akan abin da aka koyo shi. Sannan mu kuma muka sani daga cikin al'ummar in yi bayanin abu kamar yadda ga shi ta farantawa muna kuɗa, har ma ni yana gaya maka labarin annabi Musa, kai ka ce yana nan da aka yi abu. Wani yana gaya maka bayanin abin da ya faru da annabi Ibrahim, kai ka ce yana gurin aka yi abu. To wannan abu kuma da muka sani ya zama mana ilimi, saboda mu ba annaba mana bare zama mana mu'jiza. Saboda haka duk abin da Allah yake banta da sanin ba wanda ya san shi sai shi sai shi. In abin ya so baye su sani, to ya kan waro shi ya sanar da manzanni, ya sanar da al'ummar su. To daga sannan wannan abin ya tashi daga zamantowar sa gaibin da Allah yake banta da sanin. An fahimta ko? To da kuma an zo na magana ba wanda ya san gaibu sai Allah, sai ce ya za ki haka, ai annabi ya faɗa abubuwan da duk al'umma ba sani ba. A matsayin sa na manzo da aka sanar da shi ba aka masa wahayi, da ya faɗa masa ai masa wahayi. An fahimta ko? Mu ma ba ga shi zama na faɗa abin da ba sani ba, da mu faɗa mana kafin mu karatun mu sani, sannan muna jahilan. An fahimta ko? Ba zai yi ba. So da kuka a gane bambanci abin da za a ce gaibi wanda Allah ya kaɗaita da sanin sa ba wanda ya sani. In iso a sani, to wala ya tashi daga magana kai, tunda har an sanar da bayan shi. An fahimta ko? Amma abin da ba za ka iya zantar da shi ba gaibi, ba mai iya sanin wannan sai Allah. Me zai faru gobe? Me yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama da wata baiwa ta zo tana yabo tana wato ainihin wake da suke yi a lokacin, sai take faɗar cikin mu ma akwai manzon da ya san abin da zai faru gobe, ya da fata faɗi da abubuwan da suke faɗa na jarumta iyaye da kakanni, amma ba su wani wanda ya san gobe babu shi sai Allah. Sai manzo ya mata birki, to da ya san gaibi ya za a zo wa matarsa ƙage na zina, ai kwana da kwanaki ba amsa, har ita tafiyar su je ta tare suna kuka kullum gari ya waye rarrafin da ta fito har ta faɗi kuka take. Ga sahabinsa ya shaide shi cewa bai taɓa shiga gidansa ba sai tare da shi, amma kuma shi aka zaga da masa ya bai fito ya wanke shi ba. Shi din daɗi idi an ce matarsa ta yi zina, ko bai iya cewa ƙarya ba ne ba haka ba ne. An fahimta? In ya san gaibu zai ce ai ku na san gaibu. Kada ya aka mata da wani da wani da suka shirya magana, amma zai bai faɗa ba kuma da bai sani ba, sai da aka saukar masa da wani. Saboda an so wannan abin da ya koyi gare shi ya koyi ga sauran al'umma su fito shi, sai fada ayoyi sai ya samu waraka matar su samu waraka al'umma su samu waraka to wannan shine Allah yake ga mana ki fada mana walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun a ƙarin bayanai da malamai suke a ƙarƙashin wannan aya cewar wanda yake da masaniyar abin da ya koyi cikin sammai da ƙasa ake mai da al'amarin bayi da ba ɗaya gare shi shi ne cancanci a bauta mai a kan haka kenan duk wani wanda ake bauta wa da bai san gaibu ba shirme ake duk wani wanda ake bauta wa da ba za a iya mai da al'amarin bayi zuwa gare shi cikin oba da maganta ba shirme ake an fahimta da malamin suka ce bayan ayat ta tabbatar mana da matsayin da Allah yake kanta da shi akan haka ya cancanci abota masu kuma tana sanar da mu duk wani wanda bai da wannan sifar da take da shi bai cancanci abota masu kuma bai kusa shirme shi wannan ayat ta sanar da mu tsayantakar Allah da sanin gaibi sannan tana sanar da mu mai da al'amarin bayi ga baki daya in an yi rayuwar duniya an gama kakaf ga Allah ake koma a saurari sakamai sannan tana sanar da mu tilastin bauta wa Allah da tilastin dogaro da shi kuma duk wanda ya dogara da shi ba zai tafi ba Allah ka samu da shi to wannan shi ne ƙarshen ita wannan sura suratul hud a yau Allah ta iko ta ina fa muka gama tafsiri an kira ta da suratul hud a cikin dukkan alqur'ani qur'ani da aka rubuta tun lokacin wato ainihin sahabbai lokacin manzo aka tattara a tsakanin su ta haddace aka rubuta abin da aka iya rubutawa da bayan da su lokacin sai na Abubakar aka tattara aka rubuta bayan sa lokacin sai na Usman aka yi abin da aka yi to a kowanne suratu Hud suratu Hud ba san da aka ce lokacin manzo ana kiranta suratu Hud amma san da aka tattara bayanai lokacin Abubakar Siddiq ta tare da suratu Hud ta zuko ma kaza ko lokacin dukkan tana nan a suratu Hud haka take sannan an kira ta da wannan sura suratul hud saboda a cikin ta an maimaita fadar sunan annabi hud har sau biyar sannan kuma ita ce ta zo da labarin annabi hud labari da ya ko wanne tsaho a cikin surorin alqur'ani take magana akan annabi hud saboda haka sai ta cancanci sunan suratul hud sannan bayan haka ita sura ce kamar yadda jumhurin malamai suka tafi a kai cewar sura ce makkiya tana cikin surar da aka saukar wa manzo dan da yana maka kafin hijira duka ayoyin ta amma akwai magana take cewa in banda fadar Allah wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-dhakirin amma to malamai suka ce har ita ma makkiya ce tunda magana sallah tun a makka dama aka wato yi isra'i da miraji da manzo ɗin farko sallah ba sai da aka zo madina aka fara sallah sannan wannan sura ta sauka kafin suratul yunus da muka gama ta sannan muka shigo hudu a bayan saukar kai suratul yunus da muka gama muka shigo hudu to da ita wannan sura yadda suka so a jere sai da yunus ta sauka sannan ita ɗin ta sauka suraka ta sauka bayan suratul yunus kuma ta sauka kafin suratul yusuf da zamu shiga yadda take a tsakankanin suna haka suka zo wajen sauka sannan bayan haka tana da ayoyi 123 manufofin da take kunshe da su da matashiya jigajigai da ta yi magana ta tattauna a kai akwai batun tabbatarwa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewar shi mai albishir ne ga bayin Allah muminai mai kuma gargaɗi ne ga mushrikai su faɗa wa muminai da suka bi Allah cewar sakamakon su aljanna da jin daɗin da ba zai ƙare su faɗa wa Allah makomar su wuta idan ba su bar abin suke ba har mutuwa ta cimma sannan bayan haka wannan aya ta tafi da bayani akan hani game da bautar wani Allah Allah kaɗai shi ne cancanta a bauta masa bayan haka wannan aya ta sanar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana tsinkaya yana ganin duk wani abin da ya koyi na bayi ba wani abu da yake da farti a gurin bai a gurin Allah game da bai duk inda za ka shiga komai duhu komai nisa komai wasu saku ubangiji yana da duk abin da yake koyayye a kasalla bai ko halitta ba wani abu da yake da farti a gurin ina tsankaya ina kai sannan wannan aya ta fara da mutuwar Allah subhanahu wataala shine mai tafiyar da al'amuran dukkan wani rayayye a ba sannan ta tabbatar da tarkata bayi a tara su a mai da su zuwa ga ubangiji wanda ko ayar da kuka yi a yau kuma an faɗa bara wa ilayhi yurja'u al'amru kullu sannan aya daga cikin manufarta kwantarwa da manzo Annabi Muhammad hankali da lallashinsa tare da ƙarfafa zuciyarsa akan abin da yake raisar da sakon manzanci da kuma juriya da hakuri akan abin da yake fuskanta daga Allah cewar ba shine farau ba an ba shi labarin annaba rufi da manzanni da haka ta faru sannan malamai suke cewa wannan ayar ta kadaita da fayyace bayanin abin da ya shafi na ruwan tufani na sura nake so ce su wannan sura ta dayanta ta kadaita da wato fayyace bayani akan abin da ya shafi wato ruwan tufani da irin wato toro wanda ruwa ya rika yi a lokacin da aka so halakar da wanda suka halaka sannan wannan aya daga cikin abin da sura ka nake so ina ta cewa aya sakamakon mun gama bayanin aya da muka kare ta nake cewa aya wannan sura har wa yau tana sanar da mu cewar in dai akwai nagarta ta bayi to akwai kubuta daga yiwuwar halakawar ubangiji halaka da Allah yake wanda suka saba masa ba ta samun wanda suke nagartattu suke mai tsarin da Allah yake ba su yake halakarwa ba haka kawai a halaka tana bibiyar wanda suka kinin sakon Allah da manzanni amma wanda ya tabbata akan gyara da nagarta ubangiji bai halaka shi sannan kuma suna sanar da mu cewa manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da mabiyansa an umarce su da tabbata a kan imani da riko da sallah da hakuri wannan abubuwa ke gajigan abubuwa ne guda uku da an nana ta bayani a kansu wastaqim kama umirta wa man taba ma'a wala taqaba an gane ku ka tabbata da kai da waɗanda suka tuba tare da kai kuma aka ce da shi wa aqimi salata tarafai an-nahar aka ce kuma yayi hakuri saboda haka waɗannan abubuwa da jajjigai ko yanzu farke su to za ka gama da duniya lafiya kai imani ka tabbata a kai ka kula da sallah ka yi hakuri ko wani lissa kai ka masa nasiha ka da masa yi imani na kwarai ka tabbata a kai ka riko da sallah ka yi hakuri to zai kare duniya lafiya wannan shine sakonnin da ke cikin wannan sura a takaice in Allah ya kaimu gobe da izinin Allah za mu fara sura ta yusuf yake ta zancen zuci da mutum yake shedan yana iya sani tunda wani abu da yake cikin zuci an gane ku kuma gashi Allah ya ce alimun bi zati sudur Allah shi ya kadaita da sanin abin da ke cikin zakatan bayi shi shedan damar da yake da ita kasancewar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shedan yana gudanawa cikin jikin dan adam ta kafar gudanawar jini saboda su shedanu halittar su shafalci ba irin ta mace mai gundari yadda ka ga wuta idan tana ci wannan harshen nata ai haka yake rawa ba tabbatacce abu ne haka suke ta haka suke iya kutsawa su ga jikin ɗan adam su kuma suna amfani da kafar jini shi jini da ba yana zagaye jikin ka sai ka ji wanda shekai ki shiga jikinsa ko wanda shekai suka taba su sai ka zanta suna jin suka an ta baro nan ta dawo baya sai ka ji yanzu kafa su suke rasa an gane yanayin yadda jini ke gudana haka suke to jini kuma yana zuwa ya kai sako zuciya to sanar sai shaidan ya shige ka amma ba shi ke nufin cewa duk abin da yake zuciya ka ya kare ba kamar da Allah ya sani a bai isa ga wani an gane ko shine Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghu idan wani kokonto iji wato an yi same ka daga shaitan saboda yakan bi hanyar ra'a ta kulli so da tare wanda suke ba fama da matsalar shaitan su suna jin ana musu ƙara suna jin wani ƙo haka kamar kukan ƙwaro ko kuma suna jin kamar ana ta karkaɗa wata ƙararra ko wani abu to ina daga cikin matsala ta shaitan in ya so wato addabar ɗan adam to wannan zai ba shi damar ya sa maka kokonto a wasu abubuwa ya ƙarya maka wasu abubuwa kin ina tambayar ka abin da zai yi ka iya ba da amsa zai tambaye ka wanda kai ma kana tsoron ka faɗa amsa shine annabi yake cewa idan wato irin wannan ta faru da ku shaidan yakan zo ɗan adam sai ce da shi waye sama sai ka ji ka ce Allah waye ƙasa Allah waye ruwa waye kaza waye wata waye rana waye ke zuwa da dare waye ke zuwa da wuni duk kana cewa Allah sai shi Allah kuma ba kina so ya sama ku kwanto a Ubangiji an fahimta ku annabi da ka ji haka shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rusuli la ilaha illa allah amantu billahi wa rusuli da ka ji haka shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim za ka kare na gobe shi ne kuma ka ba da gaskiya da Allah da manzannin sa na duk da kan aza maka ku kwanto game da Allah ka ji ka ce la ilaha illa allah babu wani abu da gaskiya cancanta sai Allah shi kadai kuma ka ba da gaskiya da shi da manzanni to ummatin haka annabi yake ya kare na gobe saboda haka shedan bai iya sanin abin da ke cikin zukatan bawa bai amma ina da wata dama ta bibiyar da yake musu shiga ta kafar jini ina iya kai musu sakon kokon zuwa musu shi sa annabi yake idan ma mutum ya shiga sallah a kowane shaidani da ake kira da shi khinzab yakan zo wa mutum a cikin sallah inda yake biyo mata sai ya fara tuno masa da wasu abubuwa da da yayi yayi ya tuna ma yake tuna kana shiga sallah Allahu akbar kabbara har wa sallah ko bullan nan da ka kasa tunawa ai kaza da kaza shi ka ga sai dauke ko kuma sarta Allah ko kuma ko bullan da sai to haka yake duk yana daga cikin hanyar da yake amma duk inda ka tsayu da abin Allah da kuma tsare dokokinsa da riko da ayoyin kariya da tsaro Allah zai magana yake cewa mutumin da yake da kudin da a bana ko mu ce a bara kudin da ya mallaka sun kai su isa aiki kasu daga sannan suka fara kaiwa ne sai to a ka'ida zai san shekari idan Allah ya samu bana sai iza to sai zaman da suka kai sabi a bara bana kuma sai abubuwa dala ta sauya tsadar abubuwa sai zaman da sabon a bana kudinsa da yake da su ma da ya mallaka yanzu kafaf ba su ma kai zakkan ba amma a shekarar ta wuce sun isa zakkan da sun shekare a bana zakkan kawai zai an fahimci bayani na to sai da bana sai da ya kamata ya fitar kuma sun ma yi kasa da yadda zakka take na ɗauka a ce dubu ɗari ne suke isa zakka a shekarar ta wuce kuɗin su sun kai dubu ɗari yanzu da aka zama rufiya cikin magana sai sun kai dubu ɗari da hamsin kuma kuɗin ma ba su kai ɗari da hamsin can bane an fahimta ita ce yanzu ya zaka da sabonta bai shekaru ba sai dai in ya so neman lada ya ɗauki wani abu ya ba wasu wanda za a taimaka musu a matsayin da ba shi muna wata mai albarka shi ma ya samu abin da zai samu amma ba dan zaka ta zama cikin dole a kan an fahimta in kuɗinka sun bana sun kai isa ga amma ciwon da aka yi sun shekaru za ka kansu shekare sun suke tsaka da yadda ake fitar da zakka su ba zakka an fahimta ku don kuma kaga cewa ya ubangiji yadda ka bani a shekar ta wuce suka kai zakka dan yanzu sun kasa na kudura aliyan ni ina son yi wannan ibada ta da ake ta zakka in ji ni ma na ta tsayin zakka a rayuwata da kace ai zan yi sai kai Allah zai iya karba mu kuma ba ka duke da ta wacce kake da su shekar da za ta zo kuma a zuwa nan zan ce ai kai yanzu zakka ma in kana hawa ko goma ta hawa an fahimta Allah ya samu ta yi na'am so idan kana nufin ba wannan azumin da nake na Ramadan ba irin ta abin da yake faɗa wai azumin zambar ya ɗauki azumi aka ce yau ka san wai ce 31 kace kai ai ba wata mai 31 kace ce kace ka dan gara ta yawa a wara to in ba dai irin wannan azumin ba shi ne da take mai halatta ba ramun ba ai shi Allah ba ya masa irin wannan da ka'ida komai na addini amma in misali mutum ne yace shi zai wa Allah azumin kwana 50 ko azumin kwana 40 in ya cika masa bukata ka kaza a bakance zai iya zuwa dama bakance bawa ne yake alƙawarin wata ibada da ba su zama tilas a kansa ba saboda wata ni'ima da Allah ya masa ko saboda in gije masa wata jarraba da shi ya Allah ina roƙon ku shi wannan na da yake ce yake cinye an yi binciken an yi x-ray din an yi waye an yi waye an kasa tantance kuma ni ina jin abin da yake ji Allah in ka warware da ni daga wannan ciwo ka kafe min shi na dauka da koriya ubangiji zan maka azumi na kwana 50 godiya ga kai sai duk aka ji aka aura aka ce ba wani abu kuma shi ma ya ji ba wani abu a cikin to yanzu saurayi wa Allah abin da ya alƙawari ko ba ne bai zai iya in ma bai yi ba to Allah na roƙa ba shi idan sanin ko ka mutu sai magana kan rama shi an fahimta ku saboda ku wannan ana iya yi amma dai na farilla ya ka'idar ta 29 ne ko 30 ba a ce a yi 31 ko da 2 da ke kaɗan gane ta yau ko wannan ba daidai ba eh amma da zarar kai a kan to ja zama dole ba wa ne ke jawo ya wannan ba shi ya alkawar
Marzo, Papa. Papa.
Yawa, ike cewa akwai wadanda suka rayu kafin a ci cewa Annabi Allah Muhammad ya zama manzo. Yaya matsayin irin wadannan? Su da za a ce ba su riski magancin ba ba. Tunda ba a riga ma an kuma su saƙon da suka mutu. To ko su an samu bayani na ƙarƙashin abin da Annabi Ibrahim ya tafi al'umma ibar su a kai. Tunda akwai Ka'aba a garin ma. Sun san akwai bayanin wanda ya gina sun sani. Kuma me yayi me yake suna da irin waɗannan bayanan kuma akwai wanda suke tabbata a kai sannan banda wannan kiristanci mai tsafta da aka yi wanda suka rayu a kan abin da Annabi Isa ya tafi ba al'umma a kai su ma an samu ƙarƙashin su har ma Salmanin fari da ɗan ƙike ɗan fari shi da babansa bautar wuta shi shine mai siyo man da ake sawa wutar tsakta mutu to da ka ya san wahalar da yake sha a wajen wannan kula da zuba wannan wutar mai kada a waye gari a ce ba man a ciki ta mutu ita da ake bautawa saboda haka sai yake ganin wahalar da shi ta ike shi wannan addinin wuyarsa ta yi to da shi yake cin wahalar sai yake karawa wasu wanda ke tafiya ta tsere a lokacin nan ne inda kiristanci cibiyar kiristanci take dare yake in dai an samu masu tafiya da shi yana redi da zai koma addinin kiristanci su da ka babansu sai yake sabon labari da sansanar cewar yaron nan fa yana take taken barin wannan addini sai aka samu mari sai ya samu tabbacin wanda aka fi sai ya ɓalla marin ita tare ya aje sai ya bi su ije samu addinin kiristanci gare yayi sai zama kirista ina karkashin wani fada to sai da ya samu canjin fada in wannan ya zo zama ya kusa rasuwa sai ce to ka zo gashi rayuwarka ta zo karshe ka za ka zai ce to ka samu wani fada wani a guri fada za ka iya samu abin da ya kamata a guri har ya zo gurin wanda ya ce kai ni ba a yanzu ban san wani wanda zai tura ku gurin sa in ma na mutu ni dai wasiya ta da kai ka tafi garin da ne Madina a nan manzon karshe zai bayyana kuma kusa ikila ya bayyana kaga a ina su manu fari su sama nan bayan kaga ashe akwai addinin Allah da ake har a mutu ko ka tafi wancan na kiristanci da ba a gurɓata ba kai Allah ne ya san fadi shi ko kuma in kana na asan irin abin da Annabi Ibrahim ya kai alzuwa al'umma ko Allah ne ya aiko shi da sabon addini to kuma a lokacin an samu ma waƙoƙin wasu daga cikin wato maguzawa na lokacin da kafin a aiko mana a cikin waƙoƙin su akwai gare na tafi irin wanda yake cewa ala kullu ma qala Allah fa huwa baqit to saurara ku duk wani abin da ba Allah ya karna shi ina saka san Allah har ma a cikin alqur'ani Allah yana da wannan cewa wala in sa'altuhum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna la sun san da Allah to amma an zo an gurɓa kan kuma na tarihin san da aka shigo mu da wata goma za ba san ta ba ka fahimta ko so da ku har wa san da aka aiko manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin farko da aka fara masa na ayoyi biyar na farko surat al-alaq ayda ya bayyana abin da ya gani na tsoratar da ita mala'ika hadis ta ce shi Allah ba zai tsoratar ka shi su dauke shi na kai wajen wara kafa din na wuka shi ya da wata ne kiristanci da suka gama masa bayani sai su ce ai shi wannan wanda ya zo wa manzo Annabi Muhammad shine yake zuwa wa Annabi ina ma san da za umarci manzo ya bayyana annabta ina nan da kwarin sa yake makama ina ya samu wannan bayani hakanan ko a lokacin da aka aiko Annabi da kafara aiko shi akwai wani ce addini gare wanda ni ya fuku ta wanda bai ba shi ya fada cikin Allah ya sa mata shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.